الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
الله سبحانه وتعالى bayan yayi kira zuwa ga dukkan mutane su bauta masa, dukkan mutane su ji tsoron sa, dukkan mutane su gane shine ya kirkiro su, shi ya samar da su daga babu, kuma shi ya cancanci bauta. Da haka wannan sai aka kira shi al-khalq wal-inaya bil-khalq. Da Allah ya halicci halitta bai batta haka kawai ba, sai ya sa ta tabauta masa. Da ya sa ta tabauta masa bai batta haka kawai ba, sai ta nada mata ruwan sha da abinci da sutura da magani da dukkan abin da suke bukata. Wannan shine al-khalq wal-inayatu bil-khalq, kamar da Sheikhul Islam ya faɗa ƙarƙashin wannan aya. Bayan Allah ya ce, ya ku mutane, ku bautawa mahaliccinku, wanda ya halicce ku da wanda suka gabace ku, domin ku samu tsoron Allah. Wanda mun yi bayanin ma'anan nas, wanda yana nufin wato kowa da kowa a nan gurin, amma mun ce kalmar nas yakan zo da ma'anoni uku, ko ya zo da ma'anan kowa da kowa kamar nan gurin, ko ya zo da ma'anan mutum ɗaya sai a kira shi nas gaba ɗaya, kamar am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Malaman tafsiri sun fassara annas anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dangane daga wato hassada da Yahudawa suke yi masa. Ko kuma annas yazo ana nufin shashin mutanen, kamar da Allah ta'ala ya ce wa iza qila hum aminu kama amana nasu, ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani. Ko kuma allazina qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum. Da haka muka ce am in yazo yakan dauki ma'ana uku, ko dai zamo am baqin ala umumihi, ko am allazi urida bihi alkhusus, ko am almukhassas. Saboda haka sai Allah bayan yayi wannan kira sai ya ce ubudu. Mun fassara ma'anan ibada a ma'anan harshen larabci tana nufin kankanta kai da kwantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala, ta hanyar nuna soyayya mai tsanani ga Allah, da nuna girmamawa ga Allah, da kwaɗayin rahamar Allah, da tsoron azabar Allah, da kuma bautawa Allah akan shari'a da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi. Ko muka ce ibada ba za ta yiwu ba sai da ilimi, ilimi kuma ba shi da amfani sai an yi aiki da shi, shi kuma aiki ba shi da amfani sai an yi don Allah, shi ma don Allah ba zai yi amfani ba sai ya dace da koyawan manzon Allah. Da haka waɗannan su ne matatakalar aiki guda uku: ilimi, aiki da shi, da ikhlasi akan sunna, da kuma imanin mai aikin. Saboda haka sannan Allah ya tabbatar mana cewa shi yayi halitta. Wannan ya nuna akwai bambanci tsakanin Allah da halittunsa. Afa man yakhluqu kaman la yakhluqu, mai halitta da wanda baya halitta za su yi daidai. Sannan muka ce kalman halitta tana daukan ma'anoni guda biyu: na farko kirkirar abu daga babu, wanda muka ce wannan shine gagarbadau, wanda ba wanda zai iya kirkirar wani abu daga babu. A cikin fannonin ilimi ma babu wani abu sunansa kirkira abu daga babu. Abinda ake da shi a fannin karatu, canza wani abu daga wani abu ya koma wani abu mai kayatarwa, tahwilu shay'in min suratin ila ukhra. Amma kirkirar babu ba mai yin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan mun ce dangane ga khalqu, Allah ya nuna bajinta, ya nuna kwarewa, ya nuna gwaninta, badi'us samawati wal ard, yadda ya kirkiri annabi Adam babu uwa babu uba, ya kirkiri Hawwa'u da uba babu uwa, ya kirkiri annabi Isa da uwa babu uba, ya kirkiri sauran mutane da uwa da uba. Da haka yin mutum ba uwa ba uba kudura ce da iko na Allah kamar yadda ya yi annabi Adam, ya wani kuma da uba babu uwa kamar yadda ya Hawwa'u, sannan kuma ya yi wani da uwa babu uba kamar yadda ya annabi Isa, ya yi kuma wani da uwa da uba kamar yadda ya sauran mutane. Domin Allah ya nuna ba gajiyayye bane zai iya yin duk abin da ya ga dama, san da ya ga dama, yadda ya ga dama, kamar yadda ya ga dama, subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma muka ce wallazina min qablikum, ya hada dukkan halittu da suka gabata da ma waɗanda za su zo, cewa Allah shi kadai ne ya halicce su, kuma shi kadai yake gudanar da su, kuma shi kadai yake mallaka su. Wannan shine ma'anar rububiyya guda uku: al-khalqu wal-mulku wat-tadbiru, da kirkirar halitta da mallakar halitta da gudanar da halitta. Sannan muka ce Allah ya kalubalanci kowa da kowa, yace ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u la, ya ku mutane an buga misali ku saurara ku ji. Innal ladhina tad'una min dunillahi, wanda kuke kira ba Allah ba, lan yakhluqu dhubaban, ba za su iya kirkirar kuda ba, wala wujtama'u lahu, ko da dukkanin su sun taru ba za su iya samar da kuda kwaya ɗaya daga cikin dandazan kudaje biliyoyi da ake da su a duniya ba, da bambance-bambance halintan kuda din ma a cikin dangoginsa da kalolinsa da ire-irensa. Saboda haka wannan kalubale ne. Sannan Allah ta'ala ya gaya mana yadda ya fara kirkiran mutum, yace wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahaman thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sami thumma innakum ba'da zalika lamayitun, sami thumma innakum yawmal qiyamati tub'athuna wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi ghafilina alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta subhanaka fabala qutila al-insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu faqbara thumma idha sha'a anshara kalla lamma yaqdi ma amara. Daka Allah ya gama da mutum, mutum ba komai bane, ɗaya ne daga cikin biliyoyin halittun Allah wanda ba wanda ya san iyakarsu. Saboda haka Allah ta'ala ya tabbatar da wannan. To bayan Allah ya yi kira da mu kadaita shi da bauta, wannan shine tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada, ifradullahi ta'ala bil ibadati, kadaita Allah da bauta. Sai kuma Allah ya faɗi ni'imar da ya wa dan Adam yake tuna masa ita, yace allazi ja'ala lakumul arda firashan, shine Allah ta'ala wanda ya sanya muku ƙasa ta zamo shimfiɗa, ga ta nan shimfiɗaɗɗiya, kuma Allah ya kafe ta da wato duwatsu kar ta dinga girgiza ku ko tana rawa da ku. Allah ya kafe ta da duwatsu, ga ta nan muna ganinta. To ita kalmar ard, kalmar ƙasa, Allah ta'ala ya yi ta maimaita kalmar ƙasa a cikin Alƙur'ani, ya ambace ta al-ardi wato bil kasri sau 331, an ace ta al-arda sau 86, an ambace ta al-ardu sau 44. To me kalman ardu take nufi a harshen Larabci? Malamai sun mata fassara guda hudu. Al-ardu ƙasa, in an ce ƙasa, inna ma summiyatil ardu ardan li'annaha tata'arradu ma fi bataniha, ya'ani ta'kulu ma fi bataniha. Wai abin da yasa aka kira ƙasa ƙasa? Saboda tana cinye duk abin da ke karkashinta. In aka saka dan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan an sanya mutum sai ƙasa ta cinye shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabawa ne kadai ƙasa ba ta cinye su. Dan sahabbai lokacin da yace ana bujiro da ayyuka yana gani, suka ce yaya za a bujiran maka da aikin mu bayan ka riga ka zama ƙasa? Yace Allah ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabi, da haka su ba ta cin jikinsu. Sannan shine Allah ya ce wa qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kun ga ma'anar ƙasa kenan mai ci, saboda tana cinye abinda aka sa ƙarƙashin ta. Ma'ana ta biyu, an kira ta al'ardu li sa'atiha, saboda fadinta da yalwata. Suna cewa arda'atul qurhatu idan tasa'at, ana cewa ciwo yayi fadi idan wato mutum yana da gyambo sai ya rure, ya ruruce, to sai a ce gyambansa yayi fadi, sai a ce arda'atul qurhatu, ma'ana wannan kurjin ya wato yi fadi ya ƙara yalwa. Da haka kenan an kira ƙasa ƙasa da wannan fassara, saboda yalwata da kuma yawanta. Sannan na uku, an kira ƙasa ƙasa saboda tana ƙasa, lin hidadiha, tana ƙasa sama, tana sama, da haka muqabilin sama ne. In an ce ardun, duk abin da ke ƙasa sai a kira shi ardun, abin da ke sama kuma a kira shi sama'un. Sannan fassara ta hudu, an kira ardu ardan domin mutane yarduna habi aqdamihim, suna tattake ta da kafafuwa, yawan taka ta da ake, sai aka kira ta ardu, wato kaskantacciya takakkiya kenan wacce ake takata. Allah ya ce wal ardu madadanaha, muka bude ƙasa, wa alqaina fiha rawasiya, sannan muka kafe ta da duwatsu manya manya wanda suke hana ta ta dinga girgizawa. Alam yarau anna na'atil arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Duk sanda Allah ya magana ƙasa a wasu gurare, yakan faɗi irin arziki da Allah yake zubawa, amma Allah zai magana arziki sai ya magana sama, sai ya magana ƙasa. Saboda ne, in aka saukar da ruwa daga sama ya zo ya haɗu da ƙasa, sai me? Sai noma, sai kayan itace iri, kamar da Allah yake faɗa a wasu guraren. Ka gani, fa ambatana fiha habban wa inaban wa qadaban wa zaitunan wa nakhalan wa hada'ika gulban wa fakihatan wa abban mata'an lakum wa li'an'amikum. Duk waɗannan na shaqaqanal arda shaqqa, Allah ya ce za mu tsaga ƙasa tsagawa. Kun ga amfanin noma kenan da kuma amfanin kiwo don hanyar samun abinci da al'umma suke bukata. Allazi ja'ala lakum al-ardha firashan, Allah shi ya sanya muku ƙasa ta zamo shimfiɗa, was-sama'a bina'an, sama kuma Allah ta'ala ya sanya ta ginanniya, bi ghayri amadin tarawnaha, amma ba ta da wani ginshiƙai da kuke gani da idonku. Wa anzala minas sama'i ma'an, kuma Allah ya saukar da ruwa daga sama. Sama anan ana nufin girgijiya, domin a wata aya ce inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wama anzala Allahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard was sahabil musakhkhar bainas sama'i wal ard. Kun ga gizagizai tsakanin sama da ƙasa suke. Shi yasa idan mutum ya hau jirgi, sai ma ya ga an wuce ruwan kawai, an wuce hadarin. Akwai ma wasu gine-gine yanzu da aka yi masu tsawon tsiya, in ka je can hawa na ƙarshe ma ka ga ka wuce inda hadari yake. Ana kiransu nadihatu sahab, masu tunkuyin hadari. Saboda haka ginin har ya wuce inda hadari yake. In ka je can sama yake ka kawai ana ta ruwa a ƙasa, kai ba shafe ka ba. Saboda ka wuce inda hadari yake. Misali, kun ga kenan da Allah ya ce bainas sama'i wal ard, ba wai ana nufin girgije a tsakanin sama da ƙasa yake. Wanda suke hawa jirgin sama ai suna ga ana wuce gizagizan, ko kaga sun dawo ƙasa, kai ma kana ganin ƙasan kamar ita ce samanka. Wani iko na Allah, ashe ba wani nisa ma suke yi da saman sosai ba. Shine Allah ta'ala yake ga mana amfanin wannan ruwa da amfanin ƙasa, wanda in muka hada su suke ba da sana'an noma, wanda na gaya muku cewa tattalin arzikin duniya yanzu ya dogara ne kacaukan akan manya-manya abubuwa guda uku: harkar noma da harkar kiwo da harkar kira. In muka kalli waɗannan sana'o'i guda uku wanda ƙasashen G8 suka dogara da su, domin maganar mai daga baya ta fito, kuma har yanzu ƙasashen da suka fi kowa arziki a duniya ba masu mai ba ne, masu masana'antu ne da noma da kiwo. Kuma waɗannan sana'o'i guda uku sana'o'in annabawa ne. In ka duba Al-Qur'ani zaka ga Annabi Dauda ƙwararren maƙeri ne. Wa alanna lahul hadid an imal sabighatin wa qaddir fi sard wa amalu salihan ni bima ta'maluna alim. Allah ya mayar masa da dutse, ya mayar masa da ƙarfe, yadda kake wato juya cingan, ka mulmule cingan, ka bude cingan, ka ja cingan, haka Allah ya mayar masa da ƙarfe. Saboda haka ƙwararren maƙeri ne. inda Annabi Dauda yana nan yanzu da kun ga motoci ɗan zamani iri iri jib 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 da za a dinga kera daga masana'antarsa. To kun ga Allah ya nuna mana sana'a kira babbar sana'a ce, da wasu suka rike harkar kira yanzu kun ga kusan kaso 70 na abubuwan da ake amfani da su a duniya duk kere-kere ne. So da haka kun ga ashe babban arziki ne kira. Sannan sana'a kiwo, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani annabi da Allah ya aiko face sai da yayi sana'ar kiwo. Aka ce haka yace ni ma nayi sana'ar kiwo. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kiwo. Ai ga ma Annabi Musa sadakin aurensa ai kiwo ne. Da yaga yarinya yana so me aka kare, sai ce inni uridu anunki haka ihdabna tayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indika wa ma uridu an ashukka alayka satajiduni insha Allahu min as-salihin. Kaji uban kwarai, silikin kwarai, yace zan baka yata amma sadakinta za kai mun kiwo na shekara 8. Idan ka cike shekara 10 to wannan kai kaga dama, amma ni na ce kai mun kiwo na shekara 8 ne kadan ka matsa ma mama uridu an ashuka alaika. Kaga sadaki yayi ko kiwon shekara 8 annabi Musa yayi. Ko akwai hadisi ma da yazo wanda Ibn Kasir ya ka a cikin tafsiri cewa da Jibril yazo manzon Allah ya tambaye shi, yace Allah ya ba mu kissar sirikin annabi Musa. Wasu suna cewa shi aibu ne, amma gaskiya bai tabbata ba, kawai wani dattijan kirki ne a Madiyana, don zamanin shi aibu da annabi Musa akwai nisa. Saboda haka yace wannan dattijo ya nemi annabi Musa ya masa kiwo na shekara 8 ko 10. Shi kuwa annabi Musa bai yanke ba a cikin ayar, yace ayyamal ajalain qadaitu fala udwana alayya, duk wanda na dauka daga cikin biyun nayi babu wata damuwa a kaina. To amma wanne yayi daga cikin biyun ba a gaya mana wanda akai ba. To sai malamai suka ce, sai shi Jibril yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ai annabi Musa shekara 10 ya dauka. Kun ga alqur'ani shi ya bashi zabi, ko yayi 8 ko yayi 10. Shi kuma yace ko nayi 10 ko nayi 8 din ba matsala. To wanne aka yanke? Shine Jibrilu ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama labari cewa shekara 10 annabi Musa yayi, shekara 10 yana kiyo, aka bashi aure. To sai da ya gama aka bashi auren, ko ku ana shiga ijarar sai kai a baka auren, ko sai da ya shekara 10 yana jiran auren? Ko suka ce a'a, ana fara jingar, ana fara kodagon, kai aka dauki mata aka bashi saboda an san zai cika. To saboda haka kun ga sana'ar kiwo kenan. Sana'ar noma kuwa kun ga annabi Adam yana shigowa duniya da noma ya fara, domin ka kalli ayat da Allah ya ce inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. A wannan aya an faɗi bukatun dan Adam guda hudu. A aljanna Allah yake gaya ma aljanna inna laka alla taju'a fiha, baka yunwa a cikin aljanna. Me maganin yunwa? To kaga a duniya sai an nemi abinci kenan. Tunda a duniya aljanna ba yunwa, a duniya akwai yunwa. Tunda akwai yunwa, me maganin yunwa? Abinci. Ta ina ake samun abinci? Ta hanyar noma. Kun ga kenan sana'ar noma ta zama na farko. Wala ta'ara, sannan baka tsiraici. Me maganin tsiraici? Sa tufafi. Ta ina ake samun tufafi? Saka da noma. Karshe dai noma kawai. Shi ma tufafin noma shi ake yi. To saboda haka kun ga sana'ar noma ta sake zuwa karo na biyu. Wa annaka la tazma'u fiha, sannan baka kishirwa a can. Nan kuma ana jin kishirwa. In ana jin kishirwa, me za a nema? Ruwa. Kun ga ruwa shi ma yana da alaka da haka kasa, wanda shi ma nau'i ne na samar da abin da zai dan adam. Sai ya ce wala tabha, sannan baka shan hantsi. Me maganin hantsi? Gida. Inuwa. Inuwa kuma gida. Gida dama dan ya tare maka iska ne da ruwa da kuma ya rufa ma asiri, ba a hango kan kana bacci. Saboda haka kun ga ashe kenan da sana'ar wato noma na abinda za a ci, da noma na auduga domin ai tufafi, da haka rijiyoyi domin a samar da ruwa, da kuma gina gidaje domin a samu inda za a fake daga ruwa da zafi da sanyi da kura da kuma rufin asiri. Saboda haka kun ga ashe kenan dole ne mu karfafa sana'an noma, mu kuma zamanantar da sana'an noma da kuma sana'a kiwo. Kowa ya koma ya je ya kama kiwo, ya kama noma, shine arzikin duniya. Kasashe da dama da suka rike harkan noma suka zamanantar da ita. Wani yake nuna min a handset dinsa, inji mai shuka, inji ne yake shuka, shukan ma yanzu ta ba da hannu ake ba, kuma inji ya gama shuka, sannan kuma inji ya zo ya baye, kuma inji ya zo ya yi, wato ya yanke abin nan da aka samu, sannan ya cashe ya zuba a buhu. Kun ga an ci gaba. Haka kiwon shanun nan yanzu, yadda ake aka zamanantar da harkar kiwon shanu, shanu yan kadan sai kaga suna ba da lita na madara mai tarin yawa, saboda an zamanantar da harka. Saboda haka dole ne a koma, Allah ya gaya mana ko ya ja hankalinmu cewa Allah zai ja'ala lakumul arda firashan, Allah shi ya sanya muku ƙasa ta zamo shimfiɗa, gata nan shimfiɗaɗɗiya, was-sama'a bina'an, ya sanya muku sama ta zama kamar gini, kamar Allah ya mana shimfiɗa kuma ya mana gini, ya mana kamar duniya ta zama kamar gida kenan ko, ga rufi a sama saqafan mahfuza, can yake cewa waj'alna sama'a saqafan mahfuza was-saqful marfu, ka gani da wannan rufi wanda aka daga shi sama, mun ga yake cewa bi ghayri amadin tarawunaha, Allah ya gina sama amma ba tare da dirka ba, babu dirka a ginin Allah, ga sama ta yi sama amma ba abin da ya tokare ta sai ikon Allah subhanahu wataala. Wa anzalna minas sama'i ma'an, Allah yace wa anzala minas sama'i ma'an, Allah yace muka saukar da wa ya saukar da ruwa daga sama, shi Allah subhanahu wataala, fa akhraja bihi minas thamarati, Allah ya fitar da dangogin ƴaƴan itace, sai ya masa jam'i minas thamarati, ƴaƴan itace daban-daban-daban, wanda waccan aya ta gaya mana wajen kaso goma. Shaqaqna al-ardha shaqqa fa anbatna fiha habban wa inaban wa qadaban wa zaytunan wa nakhlan wa hada'ika ghulban wa fakihatan wa abba mata'allakum wa li'an'amikum wa li'an'amikum. Sannan dangogin abinda Allah yake fitarwa na tsirrai iri-iri, wasu masu yin ƴaƴa a sama, wasu masu yin ƴaƴa a ƙasa, wasu masu yado su kwanta, wasu masu yin reshe su bishiya, wasu masu yin wato tsiro, wasu masu tsami, wasu masu zaki, wasu haka ake ci, wani sai an bare, wani cikin ake ci, wani wajen ake ci, wani ka ci dabba ka ta ci, wani dabba ta ci kai baka ci, wani ka ci ita bata ci, wani ai magani, ka gani. Gashi nan kuma kowace ƙasa da kowane guri akwai dangogin ƴaƴan itacen da baya fitowa a wasu gurare, wani a same shi a ko ina, wani ba a samun sa a ko ina. Wannan hikima ce ta Allah da ya ba mu dangogin kayan itace iri-iri ga suna a duniya, sinwanin wa ghairu sinwanin, yusqa bi ma'in wahid, za a shayar da shi da ruwa iri daya, wani sai ya tsami, wani sai ya zaki, wani sai ya bauri, wani sai ya salam, wani ya hada tsami-tsami da zaki-zaki, duk waɗannan abu, wani ya daci, gashi nan kala-kala, wani a ci, wani a yi magani, wani a dafa. Duk dai gashi nan in kaga yadda ake hada miya, misali ka dauki miyar kuka, zaka ga samarat ne a cikin ta, ƴaƴan itace ne daban-daban aka hada aka yi miyar kuka. Misali ka dauki kanta ita kukar tukunna, ita kanta kukar ganyen ta ne ake amfani da shi ko, to kaga shi ma wani dan itace ne. Sannan ka dauki daddawa ita kanta, daga ina aka samu ta ita kuma, daga itacen dorawa ko. Sannan ka dauki tumatiri, ka dauki tattasai, ka dauki albasa, ka dauki me, ka dauki wake in ba nama kenan ko, ya talaka dan wake nan da za a jefa sai ya dan bata kala. Kaga ashe miyar kuka wajen abubuwa na farko wake, tumatiri, tattasai, albasa, wasu kan sa attaruhu, shi ma manja bishiya ne ai ko, yawa ita ma daddawa bishiya ce, sai me, man gyada, kaga shi ma daga gyada, kaga akalla mun samu abu takwas wanda dukkaninsu daga thamarat. To ka dauki ragowar miyoyin, kuma ka dauki miyar yakuwa, ka dauki miyar taushe, ka dauki miyar alayyahu, ka dauki miyar kubewa, ka dauki miyar karkashi, ka dauki miyar zogale, ka dauki miyar lalo, ka dauki miyar a gushi. Duk waɗannan muyoyin kaga samarat ne. Menene dukansu? ‘Ya’yan itace ne. Kaga shi ma tuwon daga itace ne. Kaga miyan ma gaba ɗaya kaso 99.9 na miya duk daga ‘ya’yan itace ne. Amma kowane akwai yadda aka sarrafa shi. Wani ɗanyensa yake shiga, wani busasshensa, wani sai an yi aiki. Kun ga gyaɗa ɗan itace ne, amma man ake ɗiba kawai. Kun ga daddawa, ‘ya’yan ƙwallayen ake ɗauka daga ɗorawa ɗin, sai kuma a yi daddawa da su. Ka gani? Sannan kuma ka ga tattasai shi ake ɗauka, tumatiri a ɗauko shi, alayyahu a ɗauko shi, a wannan menene da sauransu, gamiyar yakuwa ma ka ga gamiyar tafasa. Duk waɗannan miyoyi ne, amma duk in ka duba ‘ya’yan itace ne, samarat. To waɗannan a miya kenan. Ga kuma waɗanda ba a miya da su, waɗanda muke ci yau da gobe. Ka ɗauki wato lemon zaƙi, ka ɗauki lemon tsami, pap alive dai misali. Sannan ka ɗauki su ayaba, ka ɗauki su mangoro, ka ɗauki su, ka lissafa yanzu sai ka lissafa sama da 100 wanda kai ka shina. Sannan akwai waɗanda ba sa fitowa a ƙasashenka, su ma suna nan kaloli daban-daban. Ku kun ga wannan ni'ima ce ta Allah, dan itace da yawa a duniya. Yusa Allah ce fa akhraja bihi minas samarati, sai kuma yace rizqan lakum, bai ce ta'aman lakum ba, sai yace rizqan lakum, saboda zaka iya ci ka sha kuma kai kudi ta hanyar wannan. Yanzu waɗanda suke noman tumatir, haka zo aka yi kamfanin yin tumatir, da yadda muke, saboda tsaban lalaci namu, sai mutum ya noma mangoro a gonarsa, akwai mangoro kuma sai ka ganshi ya je ya sai pap alive. Pap alive din nan kuma daga waje fa wani ne mangoransa ya sarrafa, ko ya sarrafa lemansa da kaza ya zubo a kwali ya kama, sai ka siya 150. Amma wataƙila kwandon wannan abin ka je ka ware 150 sai a baka kwandon gaba ɗaya. Amma an sarrafo daga waje, an kawo maka, an sa a kwali, an gyara maka shi, sai ka ga ka siya 150 ko 200 kuma ga ka kusa da gonarka. To kaga wannan kenan rashin sarrafa abubuwa. Haka tumatirin nan, muna da tumatiri, muna da gonakin yin tumatiri, amma sai a kai waje a sarrafa, a sako a gwangwani, sai ga mutum ya ce barin sai tumatirin gwangwani. Ni ina ganin ga wafa lalace ya lalace, sai an dinga miyar kukan gwangwani. Allah da tuwon gwangwani. To abin da kuma ya koma da gwangwani, misali akwai wani guri da muka ja muka ga raken gwangwani, wai saboda tauna ma akwai matsala, shine aka yi raken gwangwani. To kaga nan gaba sai a ce kuma ga tuwon dawa gwangwani, da miyar kuka gwangwani. Tunda yanzu ana mana mu abin nan garin kunu, akwai shi ma na gwangwani. To kaga tunda aka fara kunun gwangwani, kaga aka fara kokon gwangwani, aka fara tsamiyar gwangwani, ka gani, kifin gwangwani, naman gwangwani, waye waken gwangwani, ka gani, komai ya shiga gwangwani. To kaga ya kamata mu tashi, tunda Allah ya ce rizqan lakum, ashe ana yin arziki ba kawai ci ba, ci ma shashi ne na arziki, amma za a iya arziki kuma a wadata in aka inganta harkar noma. Kasashe da dama sun ɗauki wannan, sun je sun sarrafa, sun yi kuɗi, sun ciyar da kansu, sun ciyar da al'ummansu. Domin duk ƙasar da ba za ta iya ci da kanta ba tana da matsala. Muna da mutane a Najeriya saboda mutum miliyan 170, amma mun kasa noman da za mu iya ci da kanmu. Wasu ƙasashen da basu kai mu yawa ba, su suke noma abinci su ci su ƙoshi, kuma su kawo rarar su siyar a hannunmu su karɓi kuɗi. Shi yasa gwamnati suke ta ƙoƙarin ta rufe boda. Rufe boda yana da kyau, amma a bari noman ya zauna tukunna. Idan misali mu namu bai inganta ba, kuma an hana shigo da wani, kaga zamu tashi bamu koshi ba, kuma bamu noma ba, kuma abu ne da zai dau lokaci. Amma ana dan ragewa, misali ana ragewa, ana karfafa manoma, ana ba su jari, ana ba su taki, ana karfafa su, ana ba su fili, kamar da yanzu naga ana tayi, ana ta kokarin fadada noman musamman alkama. Hawo ne yake gaya min yanzu alkama ɗin Najeriya tafi kyau a duniya fiye ma da ta wasu ƙasashe. To kaga abu ya fara tafiya. To saboda haka ana yin nanan, ana ragewa, in mun yi 50 sai a shigo da 50, a rage 50. Ana mayewa, ana maye gurbin wanda ake shigowa da shi, muna tashi ana dada toshewa. Har mu iya koshi. To in muka koshi sai kuma a toshe gaba ɗaya, mun kuma sai mu dinga kaiwa waje. Amma yanzu kaga ba a riga abin ya tabbata ba, aka toshe, abinci baya shigowa, mun ko bamu fara noma namu ba. To kaga dole ne kowa ya jigata. babu abinci, babu kuma yadda za a siye shi. Da haka dole a ba gwamnati shawara na yadda za a duba shigowar da kuma nomawar. Ana inganta noman, ana rage shigowar. Ana inganta noman, ana rage shigowar. Har mu kai lokacin da za mu iya ba kanmu 50 mu shigo da 50. Sai mu kai lokacin da za mu ba kanmu 70 mu shigo da 30. Mu kai lokacin da za mu ba kanmu 80 mu shigo da 20. Mu kai lokacin da za mu ba kanmu 90 mu shigo da 10. Mu kai lokacin da za mu ba kanmu 100. To kaga ba mu bukatar shigowa. Sai kuma muka kai 120, to sai mu fita da 20 din. Sai muka kai 150, sai mu fita da 50 din. Mun kai 200, sai mu ci 100, shine daidai da gejinmu. Sannan mu kai 100 waje. Sannan ba yadda za a yi ƙasa ta wadatu da kanta duk duniya. Ba wata ƙasa da za ta ce duk abin da take yi a ƙasa ita take yi da kanta. Dole sai dai kai wani ka shigo da wani. To in mu ma muka kai lokacin da muke sarrafa namu mu kai waje, to sai a koma kuma aqidar bangishiri in baka manda. Mai san shinkafan mu sai ba mu abin da muke bukata. Mai san karago din mu, tunda yanzu karago shi ma babban arziki ne. Wannan kuli-kuli da kake gani, kasashe da dama suna neman kuli-kuli. Ba yadda wani yazo ya ce wai malam cana ne suke neman fatar jaki, wai dan haka zai shiga business din kashe jakuna. Kuma abun mamaki, tun kafin a amsa fatawar, kwanan nan hukumar 'yan sanda suka kama wasu a Kano da jakuna 10, sun kai su wani guri sun kashe su, suna fiɗa aka kama su, suna fiɗa fatar. Wai ana kaiwa cana, ko ana ci ne, ko ana magani ne, ko me ake yi, shine 50,000 kaji. Jakin kuma nawa ne? In ka kai fatar 50,000, shi jakin kuma zai kai 10,000 ko 15 ko 20. Ai, ko in an siya fata, in an siya fata 50,000, ya jaki zai kai 100. Kai baka san business din jaki ba. To ai fatar ake nema a waje 50,000. Mutum fa ya siyo jakin ya kashe dan ya dau fatar 50,000 din, kuma kace ya kai 100, yayi asara kenan. Rahmakallah. Baka business din jaki. To ni tambayar da nayi ma kafin ma akai ga yin fatawar, wato fatar jaki, waiwa nace me ake da shi a can? Abu na farko kenan, ci ake yi, ka ganci ake yi, ko da an ce futa fatan bashi in an abin ne fatan mushe, in an je mai dahiruhun ma'uwal qarazu, ko a ja hadisin ayyuma ihabin dubiga faqat tahura, ko iza dubiga da ihabu faqat tahura, ko yudahiru hal ma'uwal qarazu. To shikenan, ai fatan mushen da aka ci a tsarkake ta ba ci aka ya halatta a ci ba. Yuntafa'u biha aka ce fil adat, za a amfani da ita al'amuran al'ada, amma ba za a sa a baka a ci ba. To saboda haka kaga sai mu ji me suke magani ake da shi. Allah bai sa warakan mu cikin abin da Allah ya haramta mana ba. Idan kuma ci ake yi, kaga mu bai halasta mu ci jaki ko fatar jaki ba. Kuma wanda zai siyarwa da mutum jaki ya ci, da wanda zai siyar mai da fatarsa, karshe ma kuma yanzu sai ga wata ƙasa a yankin Turai, su kuma nonan jakin suke so. Wai idan mutum yana shan lita guda na nonan jaki, zai yi ƙarfi kamar jaki, zai zama kamar jaki, wato zai yi lafiya in ka ganshi kamar jaki. Saboda haka shine yanzu ake tsada, an ce ya kai wajen dala 100 lita ɗaya na nonan jaki. Saboda haka yanzu wasu suna ga ma za su daina kiwon shanu da awaki da tumaki, za su koma kiwon jaki, saboda nonansa yana tsada a ƙasashen da suke nema su zama ƙatti kamar jakuna. Misali, in kana shan nonan jaki sai ka zama kamar jaki. Ashe shi ma wani yake gaya mu, yace ita ma fatar jakin wani magani suke da suke shashafawa a jiki ko suke ci, sai mutum ya zama kamar jaki. Dole zai bautar jaki mana. Ulaka masaluhu ka masalil himari ya hamilu asfara. Kaga dole mu tsaya mu tunani, mutum zai ce yana son abu, mutanen mu akwai son a business wanda za a samu kuɗi da gaggawa. A tsaya a yi bincike tukunna, a bi abin a nitse, a tabbatar da in da halacci ko lasin halacci, amma dai a duba me suke yi da jakin. Sannan kuma ya za a samar da jakin? Ga wasu sun fara, wasu suka ce da aka kama su, sai suka ce wai trailer jaki ce ta faɗi, za ta kai kudu. To an dai sake za a yi kudu da shi, ya zama nama, wai shi ne trailer ta faɗi. To da motar ta faɗi, suka ga jakin guda 16 ko 17 ya mutu. Maimakon a yi asara, shi ne suka kai sakango suke feɗe fatar. To kaga an dai koma gidan jiya, tunda wai kiyama ana neman fatar jaki, mushe ma ai annabi ya wuce mushen akuya, saboda asalin akuya halacci, bambancin su da jaki asalin ta ita halacci, shine aka wuce ta juji. Annabi yace wai ke san wannan? Suka ce ai mushe ne, yace fatar ka je mai fatar, ka je ka sa bagaruwa ta jima ka je mai, shikenan wannan fatar za a iya amfani da ita. To mu yanzu fatin ma in mun yi kiwa, fatin cinyewa muke yi, mu kuma je mu siyo jaka, mu siyo wallet, mu siyo belt, mu siyo takalma, mu kuma mun cinye namu da gishiri. Kaga mutum ya sa takalmi a gaba yana ci, ya sa jaka a gaba yana ci, ya sa belt dinsa yana ci, ya ci mun cinye belt dinmu, mun cinye jakunkunanmu, mun cinye wallet dinmu, mun cinye takalman, duk mun akwai waɗanda suka iya ƙwarewa wajen gyara fata mallam, sai ka ji kana a ƙaro. Ka gani? Saboda mun cinye, kuma mu je mu siyo jaka mai tsada, mu ko mun zuba namu a cikin tukunya mun cinye. To saboda haka Allah ta'ala ya ce fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, zaka iya kaddar duk abin da zaka iya tunanowa na ƴaƴan itace, domin Allah ya sa al a ciki, da haka ya shafi dukkan ƴaƴan itace da yadda ake sarrafa su. Sai ya ce rizqan, sai ya ce lakum, arzikin ku ne, kamar ya ce huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, ma fil ardi, ashe anan Allah yake mana ishara akwai arziki dankare a cikin ƙasa, bayan saman ƙasa wanda za ka yi noma ya fito, banda arzikin da Allah ya shimfiɗa na sama, cikin ta ma Allah ya ce akwai arziki kuma naku ne. Sai dai kawai ga wani abu nan akan matar sarki, da da ido da ta gani, saboda haka arziki na nan, sai dai in ba ka da ilimin, ko ba ka da himma, ko ba ka da ƙwazo, ko ba ka da zuciya, ko ba a yi tsarin yadda za a ci moriya ba. Amma in ka duba yanzu nan daga wajen abin nan ɗin, in ka shiga wajen Deba ɗin nan, ka tafi nan zaka ga ƙasa ce ga ta nan baƙa mai kyau ta noma, wanda wannan gurin inda za a sarrafa shi mallam, a zo a zuba arziki, a kira masana, a zo a yi noman zamani, ina tabbatar muku Gombe sai ta ciyar da Najeriya. Saboda kagan ka ɗauki nan ka tafi har wajen billir fa ita ce, har wajen filiya ita ce, har cikin duwatsun nan na filiya ita ce. In kuma kai nan gurin har wajen daɗin kowa, wajen ya malci dai ba, duk ƙasar noma ce ga ta nan ashin kuɗe. Amma sai ka ga ɗan tsuru-tsuru-tsuru-tsuru irin noma na ƙato da ƙarfinsa irin na gona. Nan gurin in aka sarrafa shi, aka zuba mai taki, aka yi tsari, wallahi arzikin da za a samu a gurin nan Allah ne sani. Amma mun mai da hankali akan wannan, duk mun dogara da mai, to ga mai ya zama matsala. Mai ya zama matsala. Wanda suka dogara da mai yanzu gashi gwamnatoci da dama sun kasa biyan albashi. Ga kuma rigima waɗanda suke da man kullun su balle can, su fasa can, su yanka can, da sauransu sace wancan. To kamata ya a ce mu fara tunani yadda dalar gyada. Kun ga gyada ai samarat ne. Auduga samarat ne. Akwai lokacin da fatu da gyada da auduga da man gyada din aka rike Najeriya. Kuma har yanzu litan man gyada ta fi litan man fetur tsada. So da haka ashe da zamu koma gyadan mu sarrafa ta, ta bamu adadin litan da ake bukata, sai masu gyada sun wuce masu fetur. Saboda haka wannan duk zuciya ya kamata mu yi, mu haɗu da shugabanninmu da iyayenmu da mu, mu taru mu yi amfani da wannan dama da Allah ya bamu. To da Allah ya mana wannan arzikin, sai ce fala taj'alu lillahi andada. Kaffa ku ci ku koshi kuma kun shirka. Kaffa ku ci ku koshi ku haɗa Allah da abokin tarayya. Sai Allah ya faɗi tauhidi kuma ya mana gargaɗi. Da yace mu kadaita shi da bauta, ya faɗi arzikin da ya mana, kuma sai ya mana jankunne, yace fala taj'alu lillahi andada. Niddu kama al-mithlu, ka kwatanta wani da Allah, ko ka dauki haƙƙin Allah ka ba wani, ko ka daidaita wani da Allah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ka ku sanya wa Allah kishiya. Isa Allah yace qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yi wa Allah kishiya a cikin zatinsa, ko yi wa Allah kishiya a cikin rububiyya, ko yi wa Allah kishiya a cikin uluhiyya, ko yi wa Allah kishiya a cikin asma'i wa sifati. Dama yi wa Allah kishiya kashi hudu ne. Ko a cikin zatinsa ka ce akwai wani Allah bayan Allah. Law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Ko ka ce Allah yana da mata, ko Allah yana da ɗa. Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila. Idhan la zahaba kullu ilahin bima khalaq. saboda haka Allah ba shi da mata, ba shi da ɗa, ba shi da abokin tarayya, ba shi da abokin tarayya fi zatihi, ba shi da abokin tarayya fi rububiyyatihi, ba shi da abokin tarayya fi uluhiyyatihi, ba shi da abokin tarayya fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa qudratihi wa ahkamihi subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun, ka ku sanya wa Allah ta'ala abokin tarayya alhalin kun san ba wanda ya cancanci a kadai tashi da bauta sai Allah. Shi sa aka fassara anan wa antum ta'lamuna, aka masa fassara guda shida. Wa antum ta'lamuna annahu khalaqa as-samaa, bayan kun san Allah shi kadai ya halicci sama, to haka ya kamata shi kadai ku kadai tashi da bauta. Wa anzala al-maa wa fa'ala ma sharahahu fi hadhihi al-ayat, kuma shi yayi duk abin da ya fada cikin ayoyin nan. Dan haka kada ku hada Allah da abokin tarayya, shine fassara wa antum al-halin kuna sane cewa Allah shi ya kirkiri sama, shi ya kirkiri ƙasa, ya saukar da ruwa, ya muku arziki, ku ci arzikin sa, ku saba masa. Shi yasa wani da yazo ya samu wani yace malam kai min nasiha, sai yace in za kai sabo to kakkai inda Allah yake ganin ka, kaje inda Allah baya ganin ka sai kai sabo. Sai yace ai ko ba inda baya gani na, yace a yanzu kai yana ganin naka kake saba masa, yace to in za kai sabo kakka ci arzikin sa. Sai yace ai da abin da nace arzikin sa ne, yace kuma ka ci arzikin sa kuma ka saba masa. Sai yace to in za kai sabo kakka yi akan kasar sa. Sai yace ta ba wani guri sai kasar sa, yace kuma a kasar sa kuma ka ci arzikin sa kuma yana ganin ka, to in ya kira ka lahira kakka ji. Akar maka Allah dole in je, yace to wallahi ku shirya tun anan, ka ci arzikin sa akan kasar sa kuma yana ganin ka, kuma in ya kira ka dole ka tafi, wallahi ka shirya da shi tun anan, yafi karfin ka, kai ba kowan komai bane, wallahi ku shirya da Allah, kai istighfari in kai sabo, in ya baka ka ce ka gode, in ya hana ka kai hakuri, in ya bada umarni kai gurgurdan ikon ka, in ya hana ka hannu, to zaman lafiya ka kenan da shi. Sura ka shi yasa ya fassara wa antum ta'lamun, kuna sane cewa Allah shi yayi sama, yayi abinda dukke cikin sama da kuma abinda ta kunsa, kuma ya saukar muku da ruwa, ya fitar muku da tsirrai, to kakku yi wa Allah shirka alhalin kun ci arzikin sa kuma kun san bai cancanci a hada shi da abokin tarayya ba. Nabi wa antum ta'lamuna annahu laysa zalika fi kitabikum at-taurata wal injil, kun san a cikin littafin ku inda yahuda ake na at-taura da injila ba a ce aiwa Allah shirka ba. Da haka dukkan annabawa sun zo da tauhidi, duk annabawa. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut faminhum man hadda Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala. Sai yace ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dukkan annabawa suna cewa malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wanda ya cancanci abota masa sai Allah. To tunda kun san wannan cewa man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna, duk wanda yawa Allah shirka Allah ya haramta masa shiga aljanna. Kuma shirkan nan da take dawamar da mutane a cikin wuta kashi hudu ne, duk wacce aka kama ka da ita ranar alkiyama ba za ka shiga aljanna ba har abada. To da Allah ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan mubina. Baya halata awa Allah shirka, la in asharakata la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal Allaha fa'bud wa kum min ash-shakirin. Ka bauta wa Allah kuma ka zama cikin masu godiya. To shirka ta farko shine shirkun fil mahabba, ka kaunaci wani daidai da yadda kake san Allah ko sama ma da yadda kake san Allah. Shi yasa ce salasun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqazahu Allahu min kama yakrahu an yulqa fil nari. Abu uku wanda ya tsinci kansa a ciki ya samu zazzakan imani, ya zama kana san Allah da manzansa fiye da komai, san Allah san da zai kai ka kabauta masa, san annabi san da zai kai ka kadaita shi da biyayya, ya zama dukkan abin da zaka aikata na addini sai ka tuntubi yadda manzon Allah ya koyar. Saboda haka sai ka zauna lafiya, kaga an samu tauhidul ma'bud, an samu tauhidul matbu, tauhidul ittiba da tauhidul ibada, kadaita Allah da bauta da kadaita annabi da biyayya cikin bautar Allah. Allah na'budu illa Allah wa anna na'buduhu bima shara'a, ba za mu bauta wa kowa ba sai Allah, kuma za mu bauta masa da shari'a. Sai ce wa minan nasu man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب فقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم wama hum bi kharijina minan nari. Wanda yazo da sharka na mahabba yana son wani halitta fiye da Allah, sanda zai kai ya bauta masa, ko daidai da Allah sanda zai kai ya bauta masa, ko kasa da Allah sanda zai kai ya bauta masa, duk sanda zai bayi zuwa ga bauta to yana da hatsari. Sanda ake so sanda zai bayi zuwa ga biyayya cikin bin Allah, kana so na amma ba za ka saba wa Allah saboda ni ba, wannan shine so na gaskiya. San Allah kuma shine san da zai tunkuɗa ka ka bauta masa. Shi yasa ku ji an ce san Allah yana da iyaka ba. Saboda ba iyaka, ƙoli-ƙolin sai kai ka ga bauta. Shi yasa ya ce gayatul hubbi wa gayatul zulli. Abinda bauta take haifawa, ƙarshen ƙoli-ƙolin so da kuma ƙoli-ƙolin kaskanci. Kana tsananin san Allah naka kake kaskanta kanka a gaban sa. Saboda haka wannan shine abinda zai tsara mutum. Sai shirku a cikin addu'a. In za kai kira ka kira Allah, iza sa'alta fas'alillah, in za ka yi roƙo ka roƙi Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Daka addu'a ita ce addini, addu'a huwa al-ibada. Saboda haka wannan a kira Allah shi kadai, ka a kira wani tare da Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamati wa hum an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirina. Daka ka kira Allah kawai, lahu da'watul haqq wal ladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basita kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bi balighi wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal. Daka shirka mutun ya kiyaye kansa daga shirka, shirka komai kankantarta, fa shirka fa hazarhu fa shirkun zahirun zal qasmu laysa biqabilil gufrani wa huwa ittikhazun nidilir rahmani ayyan kana min hajarin wa min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbatir rahmani. Ibn Qayyim a cikin Nuniyat yace fa shirka fa hazarhu, ka kiyaye shirka. Fa shirkun zahirun akwai na fili, zal qasmu laysa biqabilil gufrani, wannan ba a gafarta mai shi. Wa huwa ittikhazun nidilir rahmani ayyan kana min hajarin wa min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbatid dayyani ko kama habbatir rahmani. Haka mu ce ya kiyaye kansa, Allah ya tsare mu daga shirka, Allah kuma ya tabbatar da mu akan tauhidi. Wa antum ta'lamun, sane yace fassara ta uku, wa antum ta'lamun annahu la niddalahu, kun san Allah bai da kishiya. Fassara ta hudu, annal ilma hahuna bi ma'anal aq ay wa antum ta'lamun ay wa antum ta'qilun, kun san cewa wato a hankalce Allah bai cancanci a hada shi da abokin tarayya ba. Ko wa antum ta'lamun annahu la yaqdiru ala fi'l ma zakarahu ahadun siwahu, cikin abinda Allah ya ambata ba wanda zai iya yi in ba Allah ba. Sannan kuma wa antum ta'lamun annaha hijaratun, ko kuma ita guma kan da kuke bauta kun san duwatsu ne, kamar da Annabi Ibrahim yaje sassare musu hannaye da kafafuwa wanda zamu je ta kakare. A anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yunqul faraj'u ila anfusihim faqalu innakum antumul summa nuksu ala ru'usihim laqad alimta ma ha'ula yunqul qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun qalu harriquhu wansiru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru. Da aka kai karshe aka ce a kona Ibrahim, to bai da kowa, sai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Sai Allah ya ce ya naru ke wuta ku ni barda, canza daga zafi ki koma sanyi. Allah ke wuta mai kona mutane. Allah ya ce ba wai ta daina zafin ba, a'a ta juya ta zama AC, air conditioner za ta ba Annabi Ibrahim. Kuma ya ce bardan, sai ya ce wa salaman, saboda sanyin kai ya yawa, shi ma yayi yawa musifa ne. Sai ya ce wa salaman amma ala Ibrahim kawai. Kai in ka sa hannunka kona ka za ka yi, amma shi Ibrahim ba za ta kona shi ba, saboda an taba shi sai Allah ya kama gudunmuwa. Saboda haka mu tsaya akan tauhidi, mu nisanci shirka, mu tsaya akan sunna, mu nisanci bid'a, mu tsaya akan gaskiya, mu nisanci ƙarya, mu tsaya akan adalci, mu nisanci zalunci, mu yi ilimi, mu kori jahilci. Allah ta'ala ya sa mu dace, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Mun san cewa wannan dare shine dare na farko da za a fara binciken Lailatul Qadri. Saboda 21 akwai ma an ga dare Lailatul Qadri 21. Amma sai wasu suka yi rigima, su suka ja mana. Da suka yi rigima sai Annabi ya ce to amma dauke, har na fito in nuna muku na ganta a daren 21, amma da kuka yi rigima sai aka dauke ta. To sai malamai suka ce to bayan an dauke ta daga 21 ina aka kaita? Aka ce a tana nan za a iya dawo da ita. Dan sahabbai sun ce sun tabbatar daren Lailatul 21 ne, domin a daren ne aka yi ruwa, har masallaci yana zubo da ruwa, Annabi ya yi sujjada a cikin tabo da ruwa har nan goshin sa sallallahu alaihi wasallama da hancin sa aka ga tabo a jiki. Suka ce sun rike ranar 21 ne. Har wani sahabi yana rantsuwa a cikin hadisin Bukhari cewa 21 ne. Wani kuma yana rantsuwa 27 ne. Wani yana rantsuwa 23 ne. Wani yana rantsuwa 20. Kowa a lokacin da ya gani yake cewa. Da haka aka ce ciciruwa take a cikin waɗannan dararen guda biyar, daren 21, daren 23, daren 25, daren 27 da daren 29. Amma an fi sa ranta a 21 da 23 da 27. Domin an samu sahabbai da yawa sun yi muwafaka da daren a waɗannan kwanaki. Don haka daga yau sai mu fara zage dantse wajen yawaita ibada. Dama na ce a farkon Ramadana a rike abu biyar, don sai a ƙara da abu uku su zama takwas. Na ce lalle mu tsaya mu kula da azumin mu, kan mu yi abin da zai ɓata shi. Na lissafa su guda takwas. Na ce a kiyaye azumi. Azumi Allah ya ce as-sawmu li wa ana ajzibi. Azumi nawa ne, ba na kowa bane. Don haka ni zan yi wa mai azumi sakayya. Kuma yace mai azumi yana da farin ciki biyu. Farin ciki lokacin bude baki da farin ciki ranar da za su haɗu da Allah. Saboda haka a kiyaye azumi. Sannan na biyu, sallah da daddare. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wanda ya tsaya ya kiyamu ramadana, Allah zai gafarta ma abin da ya wuce na zanubinsa. Kaga biyu. Na uku muka ce karatun Qur'ani. Sunan wannan watan Qur'ani. Dan haka an rawaito daga salaf kullun, kama al-Imam Shafi an ce kullun sauka biyu yake ta Qur'ani. Dan haka yana sauka 60 a ramadana. A rawaito Abu Hanifa ma in ka ji salaf alaƙar su da Qur'ani abin zai baka tsoro ga kama ba mutane ba. Akwai mai sauka ɗaya kullun sai ya 30. Akwai mai sauka kwana biyu sai ya sauka 15 a ramadana. Akwai mai sauka a kwana uku sai ya sauka 10 a Ramadan. Akwai mai sauka duk kwana hudu, don haka sai ya sauka 5 a Ramadan. Akwai mai yi kwana 5, don haka sai ya sauka 6 a Ramadan. Akwai mai yi wato duk sati sai ya sauka 4 a Ramadan. Mafi karancin su shine masu yin sauka 2. Kwana 15 ka sauke, kwana 15 ka sauke, kai sauka 2 kenan a cikin Ramadana. Don haka watan Qur'ani ne, ya kamata a maida hankali akai. Sannan na hudu, watan sadaka ne da ci da arziki. Annabi sallallahu alaihi wasallam in Ramadana yazo yakan zama kamar iska guguwa ta taso saboda kyauta. Kana ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Manzo Allah dama can a ma wajen Ramadana yafi kowa kyauta. To in Ramadana yazo shi ma sai yafi kansa kyauta kuma. Kyautar da yake a wajen Ramadana sai ininka ta. Kuma in suka hadu da Jibrilu sai ya zama kamar iska an turo guguwa. Dan haka Abu Hanifa yake cewa Ramadana watan Qur'ani ne da ciyarwa. Ka rike waɗannan biyun, ciyarwa da Qur'ani, kai ta tilawa, kuma ka dau arzikinka ka ba wani ya ci abinci. To zaka ga abin mamaki da Allah zai maka. Na farko ka gyara alakarka da Allah, na biyu ka gyara alakarka da mutane. Sannan na biyar nace watan addu'a ne. Ya kamata an ce sahabbai ya zo a muwadda suka yawaita addu'a akan bukatun su da bukatun al'umma, da ma yi wa masu kin addinin musulunci addu'a akan Allah ya karya shirin su.
sukan yi amfani da Ramadana su yi wa musulmi addu'a ta gari akan Allah ba zaman lafiya, masu makirci su ga sun rusa musulunci ko sun hada gaba ko kiyayya ko su kirkiri wani abu su jefo mana a musulunci su ce namu ne, ai ta kawo mana matsala, to ai te musu addu'a bala'in su da sharrin su ya koma can cikin kasashen su yadda suke kawo mana bala'i kasashen mu, Allah ya mai musu can kansu. To wannan addu'a tana da muhimmanci, mu mu zauna lafiya, wanda yake wanda kuma babu ruwansa baya mana makirci ko ba musulmi bane za mu masa addu'a shi ma ya zauna lafiya, amma wanda yake ake hada baki da shi ko musulmi ne ko ba musulmi ba ake kawo mana fitintunu da tashin hankali a cikin al'umman mu, to za mu masa addu'a a Ramadan, sannan za mu yi wa kasar mu addu'a akan Allah ya bata kyakkyawan tsaro da kyakkyawan zaman lafiya da arziki ya taimaki shugabannin mu ya musu jagoranci zuwa ga samun zaman lafiya, sannan mu yi wa kanmu da ƴaƴanmu da matanmu da zuriyarmu kyakkyawan addu'a. To kuma ga wannan ukun yazo shi kuma kwanaki 10 nan ƙari ne bayan biyar din can suna nan fa, ba wai an yi fakin din su bane in goma yazo, a'a sallar a ƙara ta, azumin a ƙara inganta shi, ciyawar a ƙara inganta ta, karatun Qur'anin a ƙara yawa sa, addu'a a ƙara ta, sai kuma ga kuma wato kuma daren Lailatul Qadri, wanda wannan dare kamar yadda na gaya muku a 10 nan ake laliban sa, saboda ya kamata mutum ya ƙara himma ya ƙara awanni da lokutan da yake yin addu'a da karatun Qur'ani da zikiri, in kai wannan kalar ka gaji a zo masallaci a sallah a cikin jam'i, saboda yin a jam'in yakan sa mutum bacci ba zai dauke shi ba, ba kamar mutum shi kadai ba wanda zai ta samun shedan yana ta zuwa yana cewa fa ga bargonka can, ja bargonka kawai ka tashi in anjima, wani sai dai ka ji ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi an yi sallama, ba kaga dare ya wuce kenan, da alfajir ya keto magana ta wuce, duk abinda zaka kai shi kafin alfajir ya keto, saboda haka mu yi wannan, sannan ga itikafi itikafi wa antum aakifuna fil masajid fil masajid aldin nan ta shigar da duwani masallaci dake fadin duniya, amma afdal in mutum yana da hali ya je maka ko Madina ko Masjidil Aqsa, amma in bai da hali yayi a local masallacin su ko na juma'a ko na kamsu salawati, duk wannan ya halatta a itikafi a ciki. Sannan kuma na uku shine wato abin nan abin da ya shafi wato laliban daren Lailatul Qadr din da kuma itikafi. Itikafi dama ba wani sabon abu ake zuwa yi a ciki ba, wadannan ibadun da ake su ne dai ake shiga a itikafi, kamar dai ka dan bar harkokinka ne na rayuwa ka dan ka ƙara matsawa kusa da Allah, ka zo masallacinsa ka tare, karatun Qur'ani ya yawaita, zikiri ya yawaita, salati istighfari hailala, kuma ka dan bada baya ka kuma a zo masallaci ana WhatsApp ana social media ana chatting ana kaza, amma da gurin kuma ya zama kamar wata matattara da bargo, wasu talabijin ma ga an ka talabijin an sa kuma a masallaci da bargo da gado da sauransu, kaga wannan ba itikafi bane, ya zama wani abu daban. To muna fata Allah ya kamshi addu'o'in mu, Allah ya sa mu dace, Allah ya datar da mu da daren Lailatul Qadri, rabon da ake bayawa a ciki Allah ya sa mu na da rabo. Menene hukuncin waɗanda ba sa yi wa junansu magana tsawon shekaru, abokai ne kuma suna jin wa'azi? A ya kamata a bincika a ga me wani abin yana da zafi, wata gabar wato tana da muni. Yanzu akwai wani cikin sulhun nan da muke kokarin yi, ana kawo min lambobi ina kira, da na kira shi wanda ya yi fushin sosai da ya faɗi abubuwan gaskiya, abin ko ya yafe masa ba za su iya zama da shi guri ɗaya ba, saboda cin amana ya yi yawa, ya yi masa cin amana a dukiya, ya yi masa cin amana a iyalansa, ya yi masa cin amana abubuwa da dama, kuma manya-manyan cin amana wanda in ka ji su hankalinka sai ya tashi. Saboda haka ya ce shi kawai ganinsa ne baya sanye, wai ya yafe masa, amma in ya gan shi sai ya tuno abu. Na ce gaskiya ne akwai abin da baya wucewa, shi ya sa manzo Allah ya ce wahashi kai zauna a gabansa. Kun ga wahashi ya musulunta, al-islamu yajibu ma qablahu, amma saboda shi ya kashe Hamza, kuma jiba alaka Hamza da annabi, kuma ya zo ya musulunta ya zauna a gaban annabi yana kallonsa, annabi ya ga abin zai ta faɗo masa a rai. Za ka ya ce ka dinga zama a bayana. Daka washi dole ya tashi ya bar garin ya koma wani gari ya je ya zauna, ya kasa zama a Madina, saboda annabi yana tuno wannan abin da ya faru na kashe Hamza, dai shi ma da kansa ya damu cewa Allah ya kawo masa wata dama yayi wani abin da zai goge masa a daina ganin sa a matsayin katil Hamza, ko ana hira ce shi ya kashe Hamza, cito ba na musulunta ko ka musulunta kai ka kashe Hamza ne, yace bai samu saukin wannan ba sai da ya kashe Musailamatul Kazzab, yace hazihi bitilka, Allah ka goge wannan da wacce. Saboda haka wannan abin sai an bincika, shi yasa muka ce ga committee mu na su alkali, in an samu irin wannan a nemo mana lambar su mu zo mu zauna mu ji zurfin ruwan, dan kawai kai kana ga abin a zahiri, wani abin yana da zurfi mai yawa, sai an ga zurfin ruwan, sannan kuma a ga yadda abubuwan suke. Shin mallam ko ya halatta ga ma'aikata ma'aurata da ya samu larurar rashin lafiya har ya sha azumin muka? Ni ban gano ne da ya taya ɗayan sura da ya taya ɗayan su ramawa, a to ya wani zai taya wani rama azumi ba mutuwa ya bada ransa? Ai wani miji ana bin sa azumi, mace ba za ta taimaka masa su biya tare ba, mace ana bin ta azumi ba za ta taimaka miji ya biya ba, sai dai in ciyarwa ne ya taimaka mata da abincin, amma azumin ba zai ce to ke ana bi na azumi 60 yi min 30 ne 30 ba, 30 din nan shi zai 60 din sa gaba ɗaya, ko ya sha biyar a Ramadana ta hanyar tafiya, ko ita ta sha saboda al'ada, ba za ta ce to mai gida kama mun mu yi tare ba, kowa nasa ne, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Inda mutuwa yayi shine hadisi na Aisha yake aiki, wanda ya mutu ana bin sa azumi waliyansa su yi masa ko na bakance ko na farilla ko na kafara, kamar yadda malamai suka tattauna akai. Malam ko ya halatta miji ya hana matarsa salufaya in za su fita unguwa ta sa gele a hawa? Ai ba shine ba haƙƙinsa bane mace ta sa hijabi, ba miji take bautawa da sa hijabi, Allah take bautawa. Da haka miji bai isa ya ce wa matarsa ki fita tsirara ba, ba haƙƙinsa bane, haƙƙin Allah ne wannan. Saboda haka ba wani miji da zai zo ya ce wa mace wai ki cire shigar da Allah ya ce ki yi wacce nake so, ki fito da tsiraicinki da jikinki, ina so zan je abokaina ka su ga na fita da ban party, za a yi cocktail party ne, kowa zai zo da matarsa kirjinta a waje, ta fito da mamanta, ke aka ganki cikin wannan sai a dauka bakwari ya ce kuma ga digirinki biyu, don haka ki dan sa riga ki mammatse jikinki ki fito da mamanki ki caba kwalliya, kin gani ma za a ce matata ɗan birni ce, wayayya ce, ta san abin da take yi. Saboda haka wannan gold din nake so, da wannan point din, da wannan credit din nake so ki samu min, haka kuma a tafi wuta ko zo da haka, wannan ba wayewa bace, wayewa abu Allah, wanda bai ba Allah ba shine kidahun. Malam menene matsayin azumin mai sana'ar kura? Kura, okay, kura ba komai, dan kura ta shiga duk sana'o'i ai ba a tsaye da su da Ramadana, masu aikin siminti, masu aikin nikan gari, masu aikin titi kura na tashi, masu aiki a masana'antu daban-daban wanda akwai kura ko akwai kanshi, kamar masu sana'ar dafa abinci kanshi zai dame su a kitchen, mataka tana ma miya da kori duk ta shaki kanshin, duk wannan baya kare azumi. In aka ce wannan zai kare azumi, ya mun shiga ganga yanzu, ko a titin nan kana tafiya zaka ji wari, zaka ji kamshi, zaka ji kura, zaka ga hayaki, zaka ga kaza, duk wannan Allah yayi afwa. Dama fa Allah ba wai azaba yake so ya mana da azumin ba, iya waɗanda yace din nan su aka tsaya akai, waɗannan duk an yafe su tunda an yi shiru akan su, kaka tono mana kuma. Ga kuɗi 50,000 daga ma'aikatan NEPA ɓangaren transmission ta hannun wakilinsu injiniya Isa Hassan, a sa asusun marayu a yi musu addu'a, Allah biya musu bukatunsu ya sa a kawo wuta. Kuɗi 500 daga wani ɗan uwa za su fara jarabawa, Allah ya ba su sa'a ya raba su da kari oba. To kari oba, to kuɗi 1,000 daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu a yi masa addu'a, shi da mahaifansa, wato duk wanda ya zo yau da safe ya ga yadda marayu suka cika a gurin nan, wallahi sai tausayi ya kama shi. Ko kun san abin da muka tara duka, ko rabi ba a ba su, rabi ne kawai, ko bisu, wanda suka samu su kai rabi ba. Duk abin nan da aka tara, shinkafa buhu kaza, taliya buhu kaza, masara buhu kaza, ana ba kowace uwar maraya mai 5, mai 10, mai 6, ana ba ta shinkafa kwano 5, masara kwano 10, da kuma atamfa cirmi 1. Amma su kansu wanda aka musu rijistan, wanda suke da katin da aka basu da kuma abin nan, su kansu ba su gama samu ba. Ga kuma wanda suka ji shela sun zo sun cika sababbi wanda ba su cikin rijista. Kai ka ce marayin tun kudo sake. Na gaya muku hanyar zama maraya da mutum mai gida ya rasu, to an samu marayu. Yanzu da muka je gidan Malam Suleiman, kuma Allah ya ji kansa, na kalli matansa, na kalli ƴaƴansa, sai tausayi ya kama ni. Ga mata guda 2, ga ƴaƴa guda 5, ga mahaifinsu ya rasu. Shikenan fa yanzu da sun gama ta kafa sun zama zawarawa, ƴaƴan nan kuma sun zama marayu, kuma ga su ƙanana irin maraici mai abin tausayi wanda sai kaga kafin mutum a gama renansa sai an kai shekara akalla sai yayi 15 a hannunka zuwa 20 kafin ya zama mutum. To wannan shine hanyar marayu ba za su gama karuwa ba. Shi yasa nace muku muna ba gwamnatoci shawarwari su shigo cikin harkar marayu nan, domin tanan ma Allah sai ya yi musu bala'in da ake ciki a ƙasa. Ko shugaban ƙasa ya sa a yi masa SA na mai kula da marayu, ko a yi minista sukutun, yawan marayu ya kai a yi musu minista sukutun, a ƙirƙiri minista, tunda har na wasanni ma aikin banza akwai, balle marayu da zaurawa. Ka gani kwamishina hada na wasanni, amma ba kwamishina mai kula da marayu da zaurawa, wanda a jiha da wuya ka rasa zaurawa 100,000 marayu ko sai miliyoyi. To waɗannan a ce a musu rijista, kawai a taimaka musu da wani guidance ne, wani ba kuɗi yake so ba, shawara ce, wani haƙƙinsa aka ƙwace, wani renon haƙƙin za a yi, wani an ban masa kuɗin amma ba sai da za a kula da shi ba, wani an ban kuɗin wani babba ya danne, wani ma alƙalai sun danne, wani babban wa ya danne, ka gani. To wani kuma wani zai zo ya auri uwar ya hau kuɗin marayun. To da irin waɗannan akwai kwamiti da aka yi mai ƙarfi, za a taimaka musu. Wasu ilimi ne ba su da damar da za su ci gaba da karatu, kullum maimakon a zo a ta cewa marasa kirki sun yawa, ‘yan daba sun yawa, ‘yan kaza sun yawa, to in aka kyautata rayuwar marayu za a samu sauƙin abubuwa da dama. Ga 300,000 daga wasu ‘yan uwa mata su biyu a sa asusun marayu a yi musu addu’a, 200,000 daga wani ɗan uwa ce a yi masa addu’a shi ma 700,000, 1,220 daga ‘yan sahun baya, 1,420 daga ‘yan sahun bayan kusa da durowa. Daga ina suke? To, na ganku, salamu alaikum. Masha Allah. To, kun ga nan ba durowa, ku ce nan ko? Ku ne na nan ko? To, Allah ya muku albarka. Suka ce a saka asusun marayu. Kuɗi 300,000. Daga wasu ‘yan uwa mata su biyu suka ce a sa asusun marayu a yi musu addu’a, Allah biya musu bukatunsu. 200,000 daga wani ɗan uwa ce shi ma a yi masa addu’a, Allah biya masa bukatunsa. 700,000 shi ma daga wani ɗan uwa. 600,000 daga wani ɗan uwa shi ma a yi masa addu’a. 400,000 shi ma ga shi nan ga 600,000. Duk dai waɗannan amana ce, shi yasa ake rubutawa. 2,970 daga ɗaiɗaikun mutane ta hannun wakilinmu da ke wajen masallaci, wato wanda suke kewayawa kenan, suka kawo ciki. Malamu ‘yan Marshall da muke tare da kai a wajen wannan tafsiri, muna roƙon malam ya mana addu’a, Allah ya biya mana buƙatunmu. To ‘yan Marshall, Allah ya biya muku buƙatunku da kuma sa a ƙara inganta aikin Marshall ɗin. Akwai ‘yan kasuwa waɗanda harkokin kasuwancinsu sun tsaya cif, wannan wallahi larura ce, sai dai a yi ta addu’a Allah ya yi duk ƙasan ne. Suna roƙon malam ya musu addu’a, Allah ya warware. To Allah ya warware mana ƙasar gaba ɗaya. Sai dai ka san walwala kowa take shafa. Idan wani baya walwala, wani ma ba zai ba. In wani bai samu kuɗi ba, ga ba zai zo siyayya ba. In ko bai siyayya ba, kai ko ba za ka siyar ba. In baka siyar ba, ba za ka siyo wani ba. In baka siyo wani ba, za ka yi tafiya ba, kaga motoci sai su tsaya. Saboda haka abun motsawa ake yi. In ana aiki kuma sai kaga kowa yana samu. Amma abu ba suka tsaya sai sun shafi kowa. Buhun gishiri daga wata ɗalibar Federal University kashare, Allah ya bata sa'a karatunta kuma ya bata miji na gari. To wannan duk addu'o'i ne masu kyau, cewa Allah ya bata sa'a ta yi karatu mai kyau, kuma ta tashi aure Allah ya fito mata da miji na gari, da kuma masu 500 wanda yake fi tsarin kwance da sauransu. To yanzu dai ƙarshen tika tiki tik, duk wazuzzukan da aka sa an gama su kaf saura ɗaya, dai ba an je ɓilliri ko an je hina, an je bara, an je bauchi, an je ina kuma an je kagarawal, a na unguwanni kenan, an je waɗannan su ne na waje. To na cikin gari kuma an je unguwan madaki, an je kagarawal, wacce ce unguwa? Anguwar Dawaki, an je unguwar Dawaki, an je Buhari Estate, an je Kagarawal, an je Fantami, an je Gombe High School, an je Gombe University, an je Imam Malik, an je Makeran Farfaru, an je Daru Arkam, to an je Darul Hadis, an je Miyati, to yanzu saura hade ba gobe shine na karshe ne ba, saboda mun ce a daina sawa da yawa a goman karshen nan saboda jama'a samu dama su ƙara ibada. Da haka gobe karfe 9 za a tashi zuwa Deba, kuma muna fata Allah ya sa a yi cikin nasara. To sannan sai mu addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alheri. Allah ya sa waɗanda ake yanta wayayen su daga wuta a wannan wata da mu wannan goma na karshe da ya taho abinda ake raba na alkhairi, Allah ya sa muna da rabo. Allah muna roƙon sa ya mana gamdakatar mu dace da Lailatul Qadri, kuma Allah ya karbi ibadar mu ya yafe mana kurakuran mu, abinda muke na kurakurai Allah ya yafe mana, wanda muke daidai Allah subhanahu wataala ya karba. Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر. يا الله منا توسلي منا kamun kafa da sunayenka masu kyau da sufofinka madaukaka wanda muka sani da wanda bamu sani ba, wanda idan an roke ka da su kake amsawa, in an nemi bukata da su kake biya. Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alheri. Allah ka yaye mana dukkan abin da yake damun mu. Allah muna roƙon kai wannan ƙasa ta mu albarka, ka ba mu zaman lafiya, ka yalwata arzikin kasar mu, ka haba ka mana shi, ka yi wa shugabannin mu shugabanci zuwa ga abin da zai zama amfani gare mu duniyar mu da lahirar mu. Allah muna roƙon ka ba mu ilimi mai amfani, ka ba mu arziki mai amfani, ka ba mu lafiya wacce za mu bauta maka da ita, kai wa matan mu albarka, kai wa ƴaƴan mu albarka, kai wa gidajen mu albarka, ka ba mu damuna mai albarka. Allah muna roƙon ka ka shiryar da mu tafarkin ka madidici, wanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya, inda suke da lafiya Allah ya sa su aiwatar da ita inda zai jawo musu yarda Allah. Allah waɗannan marayu da iyayensu mata da mazan su suka rasu suka basu cikin wannan larura, Allah ka kawo musu mafita. Waɗannan marayu Allah ka sa su yi albarka, su yi ilimin addini da na zamani, su yi sana'o'i, su zama manyan mutane da za su zo suna mana addu'a akan gudunmawa da muka ba su. Allah muna roƙon ka rahamaka da afwaka da jinƙanka da alkhairinka. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.